Pittsburgh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan wuce su a garin Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain, Mafhumun wa Fada'il wa Adabu wa Ahkam fi Dawkin Kitabi wa Sunna na Fadilatu Sheikh Al-Doktor سعيد بن آل بن وحف القهطاني رحمة الله عليه بسغفور وديداد أمنشي وأنا الله سبحانه وتعالى لا نشد بلك رأسه كما قلت منا ما سفانا وادا روح الله تعالى يسا أبوب وادا مشيكارا شاوا سوزما خجا قريم وما خجا أكم وبر دكا أقول لك يلي تابي نأمرني ميدفو الله تعالى يبابو كيفن كوي لشي dukkan abun da ke cikin sa na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hanin nisantar sa. Muna roƙon Allah ta'ala ya jika mahaifanmu, Allah ta'ala ya gafarta muku, Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarin su. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon rayuwa tare da su a gidan aljanna. Allah ta'ala ya jika zuriyar mu gaba daya waɗanda suka riga yi mu da imani. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta muku. Mu da muke baya, Allah ta'ala ya kyauta da namu bayan nan. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na shida a wannan littafi. Muna nawa ga wata yau? Zai zama takwas ga watan biyar Jumadal Ula ke nan ko? Shekara ta 1443 insha Allah ta'ala. A gabanin fara karatu, ina ba da uzuri cewa na ɗan yi latti saboda wasu sabbobi muhimmai da suka rike ni, amma afuwa ina roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa gaba daya. Na biyu, bisa ga labarai da na san mun samu ta kafofi da dama, ƴan uwanmu da suka rasu a bisa ga waɗanda aka musu kisa na zalunci musamman a arewa maso yamma, jihohin arewa maso yamma, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ta'ala ya jikarsu, Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai. Abinda suka yi na daidai, Allah ta'ala ya ninka musu lada ninkin balinki. Abinda suka kuskure, Allah ta'ala ya yafe musu, ya gafarta musu. Muna jiga ta'aziyya zuwa ga ƴan uwansu kamar yadda sunna ta karantar inna lillahi ma a'ata وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى أعظم الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر كامكم سنة غبا نغبا إلى وأنا أبوى لسكيفة روازم بعد شاولي تكيت الشيئة نفر قوغة لي ما ميت ina ga jarabawan da ake kai ka kai a fara yin sallah na ana yin kunuti a ciki idan muka duba littafi na zadul ma'ad bi hadith khairul ibad da ibn al-qayyim rahmatullahi alayh a littafin farko nan ba na 280 ya kawo hadisai da dama da yake bayyana an yi kisan zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti akan haka musamman ga hadisi na muslim hadisi na 675 da makamantansu idan al'amari ya fi ƙarfin mutane mafitarsa shine komawa zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah addu'a na daga cikin komawa zuwa ga Allah daga cikin addu'a mafi tasiri take addu'a wacce ake yi a cikin kunuti ta sallah ayiwa waɗanda ake zalunta Allah ta'ala ya saka musu ko wanda aka zalunce su waɗanda suke zalunci a musu addu'a ta shari'a idan ba za su shiri ba ayi addu'a Allah ta'ala ya mai da sharri da bala'i ya gare a kansu kuma a roki Allah ta'ala ya sa fitinar gaba ɗaya da suka ɗebo ta gare a kansu gaba ɗaya wannan bi hakika iya da matukar muhimmanci na daga cikin abin da ke bada mafita komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba zuwa ga Allah ta'ala sabon Allah ya yi yawa a tsakanin muslim al'umma ko mun amince ko ba mu amince ba abu ne da yake a fili kusan laifuffuka da al'ummomin baya suka yi gaba ɗaya ɗaiɗai Allah ta'ala ya halakar da su kusan a wannan society dukkaninsu yanzu muna aikata su mutanen annabi Lut luwaɗi kaɗai suka yi Allah ya halakar da su ba a luwaɗi a yanzu mutanen annabi Shu'aib me suka yi tauye mudu akwai irin wanda yanzu baya faruwa mutanen annabi Salih me suka yi taguwa suka toke to taguwa rabbi ya kai rannan adam ne a yanzu wannan irin al'amura da suke faruwa wajibi ne kowa a cikinmu ya zauna ya duba me yake wa Allah na kuskure ya tuba ya koma zuwa ga Allah saboda laifin wani yana iya shafan wani wanda bai yi laifin ba gaba daya wannan yana da matukar muhimmanci waɗanda suke jami'an tsaro in mun samu dama muna ba su shawari da ya dace a nan bayan mu ga ɗaya daga cikin yayanmu shine minista na 'yan sanda kusan kullum da shi muke karatu zai wahala wani abu ya faru ba mu ba da shawari ko mun jiwa da kokari suke yi ba sai dai ba duk abin da aka faɗa ne kuma za a zo filin wa'azi a faɗe shi ba muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan kawo ƙarshen fitintunan abin da ya fi ƙarfin su Allah ta'ala ya tallafa musu a cikin jami'an tsaron in akwai waɗanda ba su da niyyar Allah ya kawo ƙarshen abin to Allah ya tona asirinsu kuma Allah ta'ala ya kare al'umma daga sharrinsu waɗanda kuma suke ƙoƙari a cikin su Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya ba su nasara a kan aikin Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya kuma amintar da mu gaba ɗaya za mu tashi a kan darasi na shi insha Allah daidai kan ina wata ɗaya na bakwai ko na za mu tashi a kan nukuɗa ta bakwai cikin bayani na falala da daraja da wajibci da alkhairi da ke cikin biyayya zuwa ga mahaifa wato uwa da uba ko mahaifi da mahaifiya ko kuma babbanka da ummanka bisa ga yadda ake faɗa daga gari zuwa gari mun yi magana a kan matsayi guda shida daga cikin alkhairi da kuma falala da wajibci na yi wa iyaye biyayya da kuma yin nagarta zuwa gare su nagarta shine yin ihsani ko kuma yin albir duka wannan ya shiga cikin kyautatawa zuwa ga iyaye shine ihsani gare su albirru kuma shine yin dukkan nau'in nagarta zuwa gare su suna raye ko kuma sun koma zuwa ga Allah malam rahimahullah yake cewa بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب الولد والده من يا بينا سوى من ذكر الله سيرا بأمين في صبت أغريش يا بينا سوى إن أخي ولا أبن دقازي إيهي يفتن تبيا حتى إيهي ذكي كنت مصمم محي فيه فمنيني ولا أبن فأن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu hurairar Allah ya kara masa da kare yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله صيرا لأنك استفتت بريش يتي لا يجد الولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيغلقه وانا حديثي يا سيد مسلم حديثي ندبو داد غليب يردبوما من ذو الله صيرا لأنك استفتت بريش يتي لا يجد ولد والدا da ba zai iya kwatanta saka wa mahaifinsa ba ba zai iya biya wani bangare na haƙƙin haihuwa da aka masa ba ba zai iya sauke wani responsibility mai girma na haihuwa da aka masa ba illa an yaji da mamluka to har sai din ya samu baban nasa ne a matsayin bawa da aka mallake shi bayan ya same shi a bawa sai a ce to ga abin da za a farce shi wani lokaci a ce ko za a yi hidima na wasu shekaru ko kuma za a ba da wasu makudan kudade ko wani abin da ya kama da haka sai dan nan ya je ya yi hidimar waɗannan shekaru nan fayyashkarihi sai ya sayi baban nasa da kuɗi fayyashkarihi kuma sai ya zo ya yanka shi to yanka mahaifi daga bauta zuwa ɗa wannan hadisi ya tabbatar da cewa shi ne ibada da ke iya ba mutum ikon sauke wani responsibility mai girma na haihuwa bi ma'ana in akwai wani abin da za a yi ka kwatanta biyan babanka wani dan percentage a cikin ɗari na haihuwar da ya baka to abin da ke komai kusa da wannan shine baban yana bawa a saye shi a ƙyanta shi kaga ƙyanta shi aike dan Allah ya yi aiki da kai ya mai da shi mutum ya fita daga halin bauta to babu wata ibada da ta kai wannan wajen nuna ɗa ya kwatanta biyan nauyin abin da aka masa da haihuwa to tambaya ya mura da bayi ana bauta yanzu kaga babu babu a yanzu a cikin society so kula ga wannan kaga ba ka da wata hanya kai tsaye da za ka yi wani abu mai girma balle ka ce ka sauke nauyin wannan kuma yake kara bayyana mana ko da fa an yi wannan dan ba iya da wai ka gama biyan bashin haihuwan da ya maka bane a'a ka samu wata ibada mai girma da ka kwatanta sauke wani bangare na nauyin da ke kanka na haihuwan da ya masa bi ma'ana ka ban ka samu ikon yanta kanka daga wani bangaren haƙƙin uba da ke kanka an kai wannan wato ka sauke wani nauyi mai girma na yanci mafhumu tayyib so don haka in babu bauta ka ga wannan damar babu ita sai dai kawai a duba nauyin da za a kyautata wa iyaye sai a ci gaba da yi وعن ابي برده انه شهد ابن عمر رضي الله عنهما وان الحديث يروي عن ابو برده وكما اثر cewa شهد ابن عمر يا شهد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لا نكثين صحابي نمر الله صلى الله عليه واله وسلم وانا نسكد قولي وجه قوي ده كرنتر ومن ضم الله صلى الله عليه وسلم cewa نعم ورجل يماني يطوف بالبيت كما سيقول مسلم لن تصر يمن يماني كساتي لدكشن كساتي لا نقاوالي في مقبتان كسر سعودي عربيا وان اصل العرب من يمن ما في يمن لا نقاواتوشن سدق يمن اذا مكروبة تالي اذا مقا ما في يمن الاصل لا العرب ما في يمن لكسر يمن kuma gari ne da manzo sa ya yi shi da yawa mutanen wurin ya yi su a hadisai da yawa akwai asar da dama da ke bayyana falalar su wani wuri ya ce shi imani indijin din yaman ne haka hikima ma indijin din yaman ce ko citizen din yaman ne kamar yadda ka gada ba sai ce al-imani yamani wal hikima yamaniya shi kansa imani dan sai ina ne asalin citizen din wata kasa ne daga ta imani dan yaman ne yake hikima aka ce maka yarwa da wuri da suka ce yar yaman ne su ne suka fara karantar da musafaha a ga mutum a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su suka fara zuwa da shi suna cikin halin jarabawa kala kala muna roƙon Allah ta'ala ya yaye su Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya fitar da su daga halin yunwa da suke ciki da makamantar su to Ibn Umar ya ga wani mutum yana da waki bil bayt da dakin Ka'aba وحمل أمه يا ابن مامتها wara a bahari a gadon bayansa ya goye ta. Mutumin ya ɗauko mahaifiyar tun daga ƙasar Yaman ne ya zo da ita har Makka a kan gadon bayansa. Tafiyar mafi ƙanƙantanta, in ka ɗauki misali daga Sana'a zuwa Makka, mafi ƙanƙanta ya yi tafiyar kilomita 1,128 sana bayansa. Kilomita 1,128 a kan gadon bayansa, iya gajiya da ita. Sannan babu keke, babu bashin, balle mota, balle jirgin sama. Sannan babu ruwan sanyi da za a sha a fridge. Sannan kuma cikin sahara ne, a waɗannan masiyayi makaruwar ruwan da karfe shi kake sha ba ta za ka waka samu wata rijiya ka ji da jikinka. A cikin jeji ne, wanda ba ka ga wata bishiya ma mai ganye ba zai ka zauna ƙarƙashinta ka huta. A cikin jeji ne da kake shiga irin sahara kasar Algeria ko na Niger. Kaga jeji a bushe babu wani alamar ni'ima ko rahama a cikinsa. A haka yi tafiyar kamar kilomita 1,128 tana garin bayansa. Mamarsa ke yau. Mafu? Bayi. Wa yaqulu yana cewa, inni laha ba'iru har muzallal. Lalle ni dinnan raƙuminta ne, muzallal wanda aka horar da shi. Wato ya mai da kansa shi yanzu raƙuminta ne, kamar yanzu ka ce ni ne motar mamana. Kuma muzallal wato wanda aka yi tsere, wanda ya horo, ya karbi horo na kawai menene shi a matsayin abun hawan mamarsa ne. Shi zai haƙin din mahaifiyarsa ne, yana cikin ƙaho da wannan cewa in tana neman mota ni ne motarta, in tana neman raƙumi ni ne raƙumi, da kuma raƙumi da ya horo wanda baya ba da uzuri kan ta yayi kawai zai yi. In kun ira da kawo ha lam kun ha, idan sauran abun hawansa sun gagara ɗaukar da ko sun gajiya, ko dokinta ya gajiya, ko raƙuminta ya gajiya, to ni ba zan gajiya ba. Shi dai zai iya gajiya wani abun hawa, amma ni ba zan gajiya ba. Sun makala sai ce Ibn Umar ya kai Ibn Umar a kura ni da zaitu ha, yanzu kana ga wannan hidimar da zai kana iya gani Allah na saka mata aikuwar da ta mini. Na ji ɗauko ta kilomita aƙalla 1,128 a cikin wannan sahara mai wahala, kuma ga shi na zo da ita nake aiki haji a gadon bayana, daga ciki har da ɗawafi yanzu nake yi da ita. Kada na da Ibn Umar ya ce a'a baka saka mata ba, baka ga wasiyar ta bashin da ya dace ba. Ya ce wala bi zafratin wahida, wallahi ko da numfashin naƙuda ɗaya baka biya ta ba. Kawai numfashin naƙuda ko contraction na haihuwa ko transition da take yi daga track level zuwa rim level, wallahi baka biya ɗaya a cikin su ba. Ka dai fara amma baka biya ba. To kenan me za a yi a biya? Me yasa dan ka biya wa mahaifiyarka aikin haji ko mahaifin da kake ji kaman ka yi wani abu? Ko dan ka gina musu gida suna da aikin da ka yi wani abu? Ko dan ka musu dinki? Yace wahala numfashi ɗaya na naƙuda, wahalarsa da ake lokacin haihuwa baka biya wannan guda ɗayan ba, ko da kwaya ɗaya har yanzu baka yi saurin ba. To akwai kuma matan da suke yin labor, musamman a da da ci gaba ya karanci, mace ta yi sati guda tana yi. Centimeter a rika aunawa yana five, ya tsaya a wurin ɗaya kwana goma tana zaune a cikin wannan halin, numfashi ne yake a cikin wannan halin jarabawa na wahala ne. Allah kaɗai ya sani. Allah ta'ala ka gafarta wa mahaifanmu, Allah ta'ala ka biya su da abin da ka ga ya dace, ka biya su da alkhairi. Shi yasa wajibi ne iyaye duk abin da aka musu na hidima ba a biya ba sai an ƙara da addu'a. Suna raye ko sun koma zuwa ga Allah, wajibi a ƙara da addu'a. Iyaye suna da buƙatar addu'a idan ba su raye fiye da komai a duniya. Daga cikin haƙƙoƙin da ake in ba su raye biyan bashi idan ana jin su, yin musu aikin haji da umara ko na farilla in ba su yi ba, ko kuma yin na nafila, yin aiki da dukiya a sadaukar da ladan zuwa gare su. Daga ciki akwai yin addu'a idan ɗa na halal ne kuma ɗan ƙwarai ne, lokacin da yake iyayensa addu'a yakan mamanta da kansa gaba ɗaya. saboda mai saboda yadda kabu abadance su haka za a maka kuma suna da tsananin bukatar addu'a duk wanda ya koma zuwa ga Allah a matsayin iyaye bai da abin da yake so kamar kamar addu'a da wannan bai hana kai hidima da dukiya ba amma addu'an nan da zaka rike ita ce muhimmiyar abu fiye da komai akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 1617 da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani cewa dan adam zai rasu yana matakin barzakh wanda barzakh wani bangaren lafiya ne ba na duniya ba sai mutum ya ga alaji da ana ta kara masa daraja ana ta kara masa daraja a barzakh ya ta samu promotion sai ga bayan kwana ɗaya biyu sai a kara masa daraja a kara masa daraja yana ta haurawa sai mutum ya tambayi mala'iku anna li hadha sai aka yi da samu wannan ayyuka na a duniya ni na rasu sun tsaya ba na sallah ba na azumi ba na zakka kuma ina da samun ci gaba sai a ce masa bistighfari wala lika lak dalilin addu'ar gafara da danka ke roƙa maka dalilin wannan Allah ta'ala yake ci gaba da ɗaukaka darajar ka to da waɗanda suka rasu suna samun promotion a lahira dalilin addu'ar da ƴaƴan suke musu a duniya bistighfari wala lika lak da istighfarin danka da ko ƴarka da istighfarin ƴarki ko ɗanki dalilin wannan sai daraja ta yi ta karuwa idan an koma lafiya shi saka duba da Allah yana mana haƙƙin iyaye a cikin mu shi ne ayoyi da suka fi kowanne bayyana sai ya ce ku rika musu addu'a da me rabbi yarhamhuma kama rabbayani wa tabarakuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في سورة الإسراء آية 23-24 مهم الشاهد يقول لك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله تعالى كمث رحمة كما يريد سكة رينيني هنا يا روح رحمي رينوني يا لوحنا in ka duba wahala da iyaye ke sha tun daga shigan ciki ɗaukan ciki goyen ciki haihuwan ciki renon ciki ba ƙaramin aiki ba ne musamman irin waɗance shekarun da iyayenmu mata suka wahala fiye da yanzu asibitin babu kulawa haihuwan ma haihuwan gida ne haka ake zuwa ta haihu babu wani pain reliever ta kowane ɓangare da ke rage mata zafi za ta haiku a gida a ɗauko reza a riƙa yankan jikinta ana rabawa ba wani abin da ke rage mata kuma a wannan a kwana ɗaya biyu a bata da wannan wataƙila kuma akwai ƴaƴa sun kai kaman guda biyar ko shida gaba don da aka haifa babu wanda ya balaga dukka suna da ƴan ba da babu ne kuma ba ta da mataimaki a gida ita za ta yi musu wanka ita za ta yi wanki ita za ta yi shara kuma ko wanke kwanuka ba mai a gida rage komai haka aka rene mu muka zama abin da muke a yau a shekara 40-45 waye san wani ne hidima a gida ɗaukawa mace wata kuk ko wani abu iyayen haka suka tashi suke yi hidimar nan duka su suke yi wa kansu shi yasa wajibi ne ɗa na ƙwarai bai rabuwa da wannan addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira a riƙa roƙa musu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu suna da tsananin buƙatar addu'a kuma roƙa wa iyaye gafara ba sai sun rasu ba tun suna raye ana roƙa musu gafara mafhum tayyib na kafar qala al mu'allif wa rahmatullahi alayhi birru al walidayn aqrab al amali ila allah azza wa jalla nagarta wa iyaye kyautata wa mahaifa iya cikin mafi kusancin ayyuka zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka in ana bayanin ayyukan da suka fi kowanne kusantar da ɗan adam zuwa ga Allah suka fi kowanne kuma kusa da Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗanda suke da farko bayan sallah sai nagarta zuwa ga iyaye mafhum tayyib li hadith ibn abbas radiyallahu anhu ma saboda hadith ibn abbas Allah ya kara masa yadda annahu lalle shi ataqu rajulun wani mutum ya zo wajen ibnu abbas Allah ya kara masa yadda fa qala sayati inni qatattu imra'atan ni na nemi auren wata mace, inji mutumin yake gaya Ibn Abbas radiyallahu anhu, fa abat an tankihani, sai take aure na, inji mutumin yana neman fatawa auren Ibn Abbas. Ibn Abbas kuma iya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai radiyallahu anhum, in ana maganar gwarazan malaman Qur'ani, kamar yanzu a ce gwani wane ko alaran ma wane ko wane, ba wancan zamani Ibn Abbas sune waɗannan manya-manyan gwani na gwanaye da ake ji da su, waɗanda suka san tilawar Qur'ani, suka san ma'anan Qur'ani, suka san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani. Ɗalibin sa Mujahid ibn Jabal da irin Qatada ibn Bi'ama ibn Qatada alayhi ma rahmatullah, suka ce mun yi tafsirin Qur'ani a wurin Ibn Abbas, idan ya karanta aya yakan ɗauke mu ya kai mu har a wurin da dai ayar ta sauka, yake biyayyen halitta yana zaune a wannan wuri, mala'ika Jibril ya kawo ayar a watan kaza shekara ta kaza daidai lokaci kaza tsakanin sallar magriba da isha misali. Bayan an saukar a daidai wurin wane da wane da wane sahabbai suke tare da shi, bayan an gama yana buɗe bakinsa sai ya ce kaza, daga baya sai ya gaya mana ayar da aka saukar, ko ya gaya sahabban da ke wurin ayar da aka saukar, sai ya ce mu matsa gaba. A daidai ran da ya zo kuma a nan ya tsaya sai ya bayanin hakikanin sharhan ma'anan ayar. Suka ce haka muka zaga da shi wuraren da suke za a iya zuwa aka saukar da Qur'ani, haka muka zaga na mana wurin da ayar ta sauka. Kaga wannan a cikin manyan arabbomi ai su ne na farko, in ana maganar masana Qur'ani ai waɗannan su ne na farko. To Abdullahi ibn Abbas iya daga cikin gwarazan malaman Qur'ani, kuma tun fa a zamanin sahabbai, shi wanda ya haddace Qur'ani ya san Qur'ani, ana fa girmama shi, ana girmama shi, ba a yanzu da ake kin aran mumin ba ma. Wani idan ya ga aran ma yana sha'an ya ga aran ma a cikin kuncin rayuwa, shi a wurinsa aran ma na Allah shi ne ya gan shi a jaki, ko sabon mashin aran ma ya hawa wani bakin cike shi aran ma mai haɗa aran ma da mashin, wato shi aran ma a gan shi a jaki, to shi ne aran ma ya kai aran ma. Ai ba haka ake ba, duk inda ake wa musulunci gata waɗannan irin alaran mumi da masana addini ai hidima ake musu. Duk da wannan kuma sai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana hidima wa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, malamin sa ne. Idan ya zo shi gidan Zaid ibn Thabit yana cikin gida, sai a ce a kira maka shi, ai kai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka aika ya zo, sai ya ce a'a ba zan aika ya fito ba. Me yasa ba za ka aika ba? Sai ya ce ai koda hikimar ayar da Allah ya ce walau annakum sabaru hatta takhruja ilayhim, yace to ai ko wannan ayar ta ita da sa ba zan aika malam ya fito a gida ba. Sai ya zauna a kofar gida, in ya gaji ya fanta yana jiran malam ya fito ya masa tambaya. Shi wannan sahabin mai ilimin Qur'ani shi yake zuwa neman karin ilimi. Idan Zaid ibn Thabit ya fito, sai ya rike shi, in ya fito da alwazu ruwan alwala ya karba masa, inda takalmi ya dauka, idan zai hau jaki ko wani abu sai ya rike masa har sai ya yi ta fadanci. Zai zai da kan sai ce Abdullahi ibn Abbas mai ce tafi da kai ne, sai ce ina da tambaya ne. Sai so kai tambaya ba ka amsa ka tafi ka huta. Sai ya tambaya sai ya bashi amsa, sai ya godiya sai ya tafi. In aka tambaye shi kana ta hidima ka dauka masa ruwa, kai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas kana ta masa hidima har da rike masa jaki, sai ce hakaza umirna an nafna bi ulama'ina, sai ce haka aka karantar da mu mu hidima wa malaman mu, haka aka karantar da mu ne mu yi hidima wa malaman mu. Wannan shine abin da sunna ta karantar, ayo malami hidima, girmama shi, mutuntawa shi, kuma kare kuskure wanda yasa ya girman kai. Idan ya ga shedan zai rinjaye shi, sai ce to ya hakuri wani, na gode Allah ya saka maka dalkari, abinda kai mai kyau ne amma ni abinda na gode, sai ya yaba maka sai ya ce shi ya hakura. Amma da sai a ce wai malami da jahili duka ɗaya ne, ai ko Allah bai ce sun zama ɗaya ba, wanda ya san addini na Allah ai ba zai zama ɗaya da wanda bai sani ba, ba a taɓa haɗa su da yake ba. To yasa a ƙa'ida da musulunci malamai ana girmama su, ba za a girmama da ya kai bid'a ko shirka ba, a mutuntawa ana yi. Wani abu ne mai muhimmanci, ta zo ta yi sallah aka raba kalla zai tashi, sai ka dan tsaya ku raka shi gidan mota, ya tada mota ta gida shi ana bukatar turi sai ku tura masa, in a cikin ku akwai kuma mai matsalan batir ne to ya ishe ku wa'azi, motar malam ta ci batir. kun kana da hali sai ka ce wa shagari sai a sai batir sai aka ce aka maka lada batir a za a bota wannan ba wai lada ta malamai bane a addini ya ce a taimaka mu ka je hajji ka sadda malamai ke da gata irin Saudi Arabia ka je hajji da suke da gata malamai suna cin gashin kansu suna da rufin asiri amma a yanzu a Najeriya ka ga malami da jaki rigar sa ta fashe an toshe ta an yi dinki da wakilin Jason Barcelona aka rufe aka dinki sai a ce kai wannan ai ya kyauta to sai ina ya kyauta ai laifin ku ne kuma a bar malamai su zauna wai sai sun roƙa a'a malami sai a sama masa sana'a in sana'a ne a sama mar in dan kasuwa ne a to aka rama kallon yanzu za mu haɗa taimako za a buɗe ma shago a buɗe masa abin da yake ko yana awu ne ko yana sai da buhunan shinkafa ne da masara a bashi jari ya rika yi a'a yadi yake yi je gari kaza ya kawo a taimaka masa idan malami yana cin gashin kansa karatun ya fi daɗi in yana muku wa'azin karatun darasin ya fi shiga amma in ka bar shi yana cikin matsala gidansa ba abin da za a ce zo muku sallah wallahi sai muku fatiha a tsaye kuma ya karanta muku at-tahiyatu lillahi haka ne to yanzu a ka'ida ya zama muna da ɗabi'a mutunta malamai ɗaukar nauyinsu kyautata musu ba wai mu mai da su ɗan roƙo ba kullum mu riƙa ba shi a 200-500 a'a ta yaya za a yi malam wane ya zama shi ma ya zama mai cin gashin kansa ta yaya za a yi musama masa wata sana'a da za ta riƙe shi da iyalansa mutuncinsa da asirinsa ya rufu wannan shi ne abin da ake so mu riƙa yi mafhum tayyib kuma haka addini din ya karanta in kuma da mun iya da sana'a sa shikenan sai mu bar shi mu marfa dan alkhairi Allah ya taimake shi akai in mun tashi sa ya kuma sai mu je wajen sa ni ina da liman yana tsaunar da masara ko gero ai ba ko kwanto yadda na zo mun limancin magariba da isha sai in je kuma shagon sa na sai wannan sai in kyautata masa sai in je in tsaya haka ake yi in ya zama abin da ke karwa jarin dan karami ne wataƙila lemo ne ya hada da ayaba duka jarin 10,000 ne sai ka je ka sai abin 1,000 sai ka ba shi 5,000 sai ka dinkule ka bai sai ka wuce gabanin mai godiya ka wuce abinka wannan abu ne wanda yake da muhimmanci shekarun da ya bata yana karatu na addini yayi ne dan ya taimaka muku kuma yanzu yana taimaka muku sai ku taimaka masa mafhum tayyib wannan al'amari ne da ba yake ba shi a gari ba duk Najeriya ana da buƙatar wannan ina fatan duk wanda kuka ji wannan sako mu zauna mu ga masallacin da muke sallah wani hali limamai suke ciki wani hali masu karanta da mu suke ciki dan abin da zamu iya mu taimaka musu mu roki Allah ya rufa musu asiri yana da matukar muhimmanci mafhum tayi don haka yace inni fatattu ra'atan ni na nemi wata mace yana ga Ibnu Abbas radiyallahu anhu fa abad an tayyihani sai take ta aure ni wa khatabaha ghairi sai wani na ya neme ta da aure fa habbatan tanki'ahu sai ta amince sai ta so ta aure shi amma sai take auren na farko din fa ghirtu alaiha sai na ji kishi a kanta ta ya za a yadda yake son ta nan ta ji aurensa ta je ta auri wani ya ce fa kataltu ha sai ya kashe ta ai jama'a na fa kataltu ha sai ya kashe ta kaga ai laifi ya kai laifi laifi ya kai me ya kai laifi a ce an yi kisan kai saboda duk duniya babu wani dan addini da ke kare ran dan adam irin addinin musulunci duk duniya babu shi sai sa ina faɗan fakatan da sai ku dikar jikin ku ta tashi hankalin ku saboda me don addini yana mutun da ran dan adam fa hal li min tawbatin sai ce wa ibnu Abbas radiyallahu anhu shin ina iko ina da wata kofar tuba shin ina da tuba da zan iya yi ko zubin nan babu tuba gare shi kana sai ce a ummuka hayyatun mahaifiyarka tana raye kana la sai ce a kana yace tukira zaki azza wajal ka tuba zuwa ga Allah mai girma da daukaka وتقرب اليه ما استطعت كفسنتي الله سبحانه وتعالى يا غرغدان ابن ذا كيي قال اطاع بن يسار اطاع بن يسار رحمه الله عليه يتي فذهبت وسالت ابن عباس سيدا متى لقب عبد الله بن عباس لما سالته عن حياه امه me yasa ka tambaye shi akan rayuwar mahaifiyarsa cewa tana raye ne ko ba ta raye? Faƙala sai ce, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walida. Yace lalle ni la a'lamu amalan, ban san wani aiki ba, aqrabu ila Allah da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala madaukaki, min birrul walida, fiye da yi wa mahaifiya nagarta. Shi yasa sai ya tambaye shi inda mahaifiyar na raye, sai ce ka je kai mata aikin alkhairi. Dalilin wannan muna fatan Allah ta'ala zai yafe maka. Yasa sai ya tambaye shi da yace ba ta raye, sai ce to ya je wasu ayyuka na kwarai. Wannan hadisi ya cikin sahifa, hadisi na 2769. Lailul kalam lil walidain yadkhulul janna. Tausasa magana, al kalam al layyin, magana wanda yake mai taushi zuwa ga mahaifa yana sa ma mutum a aljanna. Magana kadai ta baki idan aka kyautata ta zuwa ga mahaifa yana iya sa mutum ya shiga aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai ai mutum magana ne dai. Kuma magana mai daɗi ba fa kawai ga iyaye ma da yake kololuwa ba, ga jama'a yau da kullum ka yi karika lafazi mai daɗi. A wurin Allah alkhairi ne mai girma. Shi sa Qur'ani ya bayyana mana ko fa neman taimako ake yanzu a nan muna expansion na masallaci a na Annur da Islamic Center gaba ɗaya. Wani ya zo sai ya gani sai ce ana neman taimako, sai ce kan sun dame mu da neman taimako, a ɗauki miliyan 5 a basu, sai ba su miliyan 5. Sai wallahi kullum kai sallah sai juma'a sai an nemi taimako, sai bakar magana. Shi kuma wanda ya zo kai ce kai aiki yayi kyau, Allah ya sa a jama lafiya, Allah ya ba mu yadda za mu yi musabu mu taimaka wadanda suka tsaya akan aikin nan, Allah ya taimake su, Allah ya sa a mizanin ayyuka nan kwarai, Allah ya sa a gama lafiya. A wurin Allah wanda ya wannan addu'a ya ga wanda ya wacce sadaka da ya ji wanda ya bada miliyan 5 din, musamman idan ya yi magana din a bayi da shi. Ai ya sa Qur'ani ya ce mana ne, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أثر. مجنى ميدائي مجنى خليني يا ميكو تافي الخير دا صدقة دا أكي أكي بباينتا دا بولي دا توتر وا أم باير أما أن توتر تو وين دي مجنى ميدائي يافيش ورسوها شنا بقر آية تنوى لليبيو دا لليبيو دا تسند أفو to kaga adan qur'ani fada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Wannan magana mai dadi ta fi sadakar da aka bar aka yi gore. Shi fa magana mai dadi tana da matukar muhimmanci, koda baka da hali in kana aikin alkhairi to kai fatan alkhairi, kai fatan alkhairi. Shi fa koda muna da masallaci ana neman taimako irin na kauye ko na garuruwan mu, da za a zo a yi sallah a samu taimakon 200-300 ma, a haka wani idan ya koma yau sai ya shigo ya rasa kwamitin masallaci ne mai ake da kudin nan ne. Saboda muna da wata irin zuciya ta da ta yi ciwo ta yi kanta, wannan shi kwamitin masallacin bai yarda da su ba. Kuma wasu wani yana masallacin tun ba a yi babu sa ba suke kwamitin masallacin, amma shi ne zai zarge su. Saboda society ya lalace, kar mu rika zargin bayan Allah da ke hidima wa masallaci ko al'umma in babu dalili mai ƙarfi ba a haka musulunci. Ko suna neman taimako ka ba, in ba ka da bahali ka kyauta da fito ka wuce, nawa ma ake samu a masallacin? Wani fa juma'a ne za a zama sallan ba amma samu 1,000 ba, kudin janareto ma nawa ne? Ko muna cikin society da shi ma janareto masallaci bai kubuta ba ana sace shi, so zaka ba an sai janareto sai an sai anfa, sai an sai kwado kuma an daure shi. Agogon masallaci ana sace shi, sai an masa gida, gidan nan da kuɗi ne, sai an sa mar kwado, duk ba expense sake karawa ba. Har fa Qur'ani ana diba masallaci, Qur'anin masallaci ana sasar sa. Kai wannan al'umma ta mu Allah ta'ala ya gyara mana, amma lalacewar wallahi ta kai iyaka. Takalmin liman masallaci, agogon masallaci bai zo, wannan fa microphone na magana ana kace shi,
ka duba fa shi kututun abin shi ma sai an masa fado da gida an kulle shi kuma su ake tsoro su wanda ke wurin da masu shigowa su fita a zo masallaci a ce jama'a ku zai sahu ko a hada kafada a daidai da sahu ko ya kula da aljihunsa a ba bai ishe mu bala'i ba bai isa ba a wallahi ni zai kan banga abin dariya ba Allah abin kuka ne wallahi a cikin society mu harka wannan Allah babu abin dariya a daidai ta sahu hada kafadu a kula da aljihu kuma ta ce kai dariya ai dana cewa za ka iyaka ne ai abu ne da ya kai mu zauna mu yi wa kanmu karatun kano su saboda ba mu kama hanyar al'ummar da ke da sara ba da wannan dabi'a da a ce haƙƙin Allah ma da ke masallaci bai kubuta ba a ciki haƙƙin Allah bai kubuta ba ha ba jama'a Allah ta'ala ka samu wani lafiya Allah ta'ala ka gyara mana al'ummar mu da halayen mu gaba daya don haka taushin magana magana mai kyau ga iyaye yana shigar da mutum aljanna liqawli bin umar radiyallahu anhu saboda magana ta ibnu umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda li rajulin asaba dhunuban ga wani mutumin da ya kwashi dhunubai da yawa wa zakara hali bin umar sai ambata wa ibnu umar ga irin dhunuban da yake a rayuwarsa fa qala lahu ibnu umar sai ibnu umar radiyallahu anhu yake ce masa laysat hadhihi min al-kaba'ir wannan abin da ka faɗa bai daga cikin manyan kaba'irar dhunubai zunubi ne amma wannan bai daga cikin manyan kaba'irar dhunubai al-mubiqat dake halakar da mutum akwai manyan dhunubai dake halakar da mutum idan muka duba cikin tarikhul dimashq a shafi na 346 akwai ibnu awd rahmatullahi alayhi kawai na dafu ummuhu fa'adabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'ataka raqabatayhi kawai ba mata kira shi ibnu awd idan kake sai ce na'am sai zama sautin sa ya daukaka akan nasa ya fa amsa ne akan wannan hankalin sai ya tashi saboda sautin sa ya fi nata kada shi ga cikin muzan tawa iyaye sanda yaje yan tabayi guda biyu yana istighfar iya roƙon Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka sauti akan sautin mahaifiyarsa ba fa musu ba zai bace ba ba fa ce mace a'a ba ba fa ce wai an dame shi ba fa a'a kawai a amsa wanne sautin sa ya fi nata amma shi yana ji a wurin Allah ya yi laifi kuma ya kira ya kirga wannan a cikin wai muzanta wa iyaye to wannan mutumin da ya yi zunuban ya tambayi ibnu umar sai ibnu ke cewa laysa hadithi min al-kaba'ir wannan bai daga cikin kaba'ir ne sun ba kana ibnu umar radiyallahu anhu ma an al-kaba'ir anan ibnu umar Allah ya kara masa da sai karantar da shi kaba'irai na farko yace al-ishrak billah yi wa Allah ta'ala shirka shine mafi girman zunubi wadanda fa mun sha magana ko a tafsirin qur'ani da ayoyin da ke da munasaba da wannan ba sai mun maita wata ba wa qasli nafama da kuma kasharai shine bi ghairi haqqin wanda Allah ta'ala bai halaka a kashe ba shine na biyu na uku wal firar min az-zahab da kuma guduwa daga filin daga a filin yaki mutun ya gudu a wufai wuraren da shari'a take ba da dama a gudu shine idan adadin abokanan gaban ku ya kai nawa naku idan ya haura ninki biyu in ya haura ninki biyu kamar da Allah ta'ala ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afan aw du'ufa ala ikhtilafi al-qira'at iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'idhni Allah wallahu ma'as sabirin sai zama wannan sura kenan suratul anfal aya ta nawa ta 66 kaga anan sai ya kira 100 suna iya rinjaye 200 ko 1000 su rinjaye 2000 to da wannan malamai suka yi da yace alana khaffafa Allahu ankum da wannan malamai suka dauka ya soke hukuncin baya saboda alana khaffafa Allahu ankum to sai soke hukuncin baya to anan sai ana ga in ya haura adadi ninki biyu idan mutun ya ga zai cutu shari'a ta bace dama ya tsere, amma idan adadin ya zama ƙasa da haka, to malamai da suna da guduwa haramun ne a kowane hali ake ci a filin jaga, saboda shi musulunci addini ne na jarinta, kuma na daga cikin qualities din magabata, ba su da tsoro. A da kowa abuwa idan aka kira barawo a dare, za a ga duk magidanta kowa ya fito. To a yanzu aka yi rashin sa'a, in ka kira taimako, to kowa zai tashi ya ƙara kulle gidansa ne. Wani zai ce wallahi tangos kawai na ji a dare ana iko, sai ashe na firgita, ashe ban ma kulle kofa da ɗaki ba, tashin kulle ba sa ma ba ma tunanin a ji a ce maka, ba a tunanin a ce maka. Magabatanmu na da shekara 100 da suka wuce 100 da yan kai, suna tafiya in za su tafi aikin hajji daga Najeriya da kafa, a tanadin da ake akwai tanadin yaƙi da zaki da kuraye, wallahi suna tafiya akwai zaki zai fito a cikin jeji ko zakuna. Akwai tawagar da suka tafi, na taɓa ba ku labari akan wasu takalmin su, sun shiga jejin kuraye suka zo suka gudu a cikin tawagar, guduwa sun tafi. To zai ko kadangare baya guduwa mutane, mutum nau kadangare ke guduwa ba, kuma matan a da sun fi na yanzu jarinta. Akwai wata ummar mu Allah ya ji ganta tara su shekaru da yawa tun ba mu da waye sosai, ana ba mu tarihi, barayi sun taba shiga gidan da su biyu da wukake, ita kadai ta fada da su ta kwata wukaken har hannun ta yayyanke, amma duka biyu sai guduwa suka shiga batta. To yanzu mata kuma da kyankyaso ba an kaba su a gida, matsala ta auku har yanzu akwai wanda ba su yaki da kyankyaso a banɗaki sai an cire mata. Akwai matashi da sani shekararsa 19, amma wallahi ƙannansa sun sai wata kyankyaso a banɗaki, in ba su cire ba zai shiga ba. Kyankyaso ne ba fagaciya ba, ba maciji ko kunama ba, kyankyaso. Sai an zo an taimake shi. Allah ya samu wani lafiya. Na kudu wa kazafin muhsana, da kuma yin kazafi ga wacce take kangaggiya, wadda Allah ta'ala ya kare ta ba ta zina, sai a kalle ta a ce ta yi zina. Iya daga cikin abun da yake daga cikin muhlikat al-mubikat shine kawai yin kazafi. A kalli wata ba zai ce wanda ka ajin mazana ta ne, yanzu matan ma wace ce ta kware? Wannan magana tana da hatsari a wurin Allah. Duk yadda aka lalace ba a rasa na kware. Wani yana zaune bai san zo sai ka jefe shi a wani kai mutum dan luwadi ne, a'a ai dan giya ne, a'a mazana ci ne. A wurin Allah ba karar magana ba ne. Saboda in ka duba shedu da ake nema a Qur'ani ka tabbatar da hukuncin akan su, babbar magana ne. Kuma Allah ya san lalace al'umma ya sa ya tsananta matakan. Ke sa jifan mace, musamman mace, saboda jifan ya fi cutar da mace fiye da namiji. Sai sai Allah ya ce yin kazafi da kangaggiya ta kame kanta, ta ga da jita da hijabi, yanzu hijabi ma ne duk ba mazinata ba ne? To a wurin Allah ka jefe ka da kazafi. Ita kuma ta saka wannan hijabi nan sai wa Allah biyayya ne. Irin wannan abun aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha cikin suratul Nur, har ke yin kanta ta koma gidan babanta ta zauna. Safwan bawan Allah ne da shijin arziki, shi ya ɗauko ta, shi ya tsinto ta, ya dawo da ita a cikin mutunci. Gabanin ya zo Abdullahi ibn Ubay ibn Salula ya marbatanci duk garin Madina, sai ya zo ya zauna. Al'umma dai ta lalace, me yake ciki, ba kaji meke faruwa ba eh, saboda munafiki ya yake, ba zai nuna maka wai yana jin daɗi, zai nuna maka ya damu. To kai kika dauka ya damu ne, sai ya zo ya zauna cikin jama'a sai ya haka. A ce Abdullahi ki ta Allah ta lalace da kuma me ma Allah ta lalace, ba kaji me faruwa, ba ku jina na Aisha da Safwan an fafe sun je sun yi kwanan daki ba. Ai abun babu daɗi, babu daɗi. Mu bar maganar kasa-kasa dai kada makiya su ji. Sai ya tashi ya je kan fara. Saboda shi professional munafiki. Ai ba zai nuna maka wai yana jin daɗi ba. Yanzu jarrabawan da muke ciki a arewa ko wanda murna suke a ciki. Amma sai su ce wallahi ya dame su, kuma wallahi a cikin murna yake. To akwai irin waɗannan, Allah ya ci gaba da tona asirin, Allah ta'ala ya ci gaba da tona asirin, Allah ya kawo mana ƙarshen fitintun da muke ciki. Duk wanda ke jin daɗin wannan, Allah ta'ala ya tona asirinsa ya kunyatar da shi. Duk wani wanda kuma yake taimakawa ɓarnar ta faru, Allah ya shirye shi. Wanda ba zai shiryu ba, Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarinsa gaba ɗaya, Allah ta'ala ya lalata shi. To haka Abdullahi ibn Ubay ibn Salula ya wa nana Aisha da Safwan harfe yan harita ke da ko ba gidan babanta ta ko ba ta zauna taje ta samu a gidan nan kuma magana ta babu ana ta kusu kusu a ciki hankalin ta tashi babanta kunya ta ke shi fita cikin jama'a ma kunya yake ji daga karshe Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur yana wanke ta kuma ya tabbatar da hukunci na gaba daya shine innal ladina ja'u bi ithmi usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum mastasaba min al-ithm wal ladhi tawalla shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul cikin suratul nur ayata 11 na'am Allah ta'ala yake wasu jama'a ne a cikin ku saboda ba a watsa jita-jita a cikin masu imani sai an samu wasu daga cikinsu gura-gura ne ake yi na waje ba ya yi to sai wanda ke cikin to shi ne zai zo ya watsa jita-jita Allah ta'ala ke kar ku yi zaton wannan sharri ne gare ku alkhairi ne saboda wanne ɗaukaka darajar da na Aisha wannan kuma ya zama sunna ce ta Allah duk abin da baka yi ba na laifi aka zarge ka sai ya ɗaukaka wata daraja a wurin Allah ko mene ko a gidanku aka maka ko yayinka suka maka ko ƙanne suka maka sunna ce ta Allah wanne yake bildin 16 gare ka kai fata mai ƙarfi to kuma sai ka saka darajar ka a Allah to haka ya faru da Nana Aisha radiyallahu anha wanda ya zama malaman Qur'ani suka ce idan ka duba ayoyin suke bayyana Nana Aisha ta samu ƙarin daraja da zaginta da mata kazafi daga lokacin yana iya cire mutum a cikin musulunci gaba daya na yi magana a tafsiri na shekara biyu da suka wuce mai tsawo a kai saboda dalilin wannan zargin ta shiga wani hali amma Allah ya wanke ta ya kubutar da ita ya kuma nuna mana mutuncinta ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum hukunci na karshe da ke nuna hatsarin jifan mata don a cikin suratul nur Allah ta'ala ya ce innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah wannan sura da wannan aya dai zama na 23 innal ladina yarmuna al-muhsanat lalina nasibihum ma ka kakan da ku da ba za zina ghafilat wanda suka wofanta daga zina da kuma dukkan wani kaba'i mu'minat masu imani Allah yace lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira sun a duniya Allah ya tsine musu a lahira ba an tsine musu kuma ya kira mabniyyu lil majhul lu'inu an tsine musu tsinan nune shi sa yawan saki harshe mu rika zargan mata yana da hatsari ka gama ta kawai ta saki Allah wannan hijabin ba menene ba duk ba haka suke ba in wata ta taba sawa ta yi laifin kar laifin ta shafi na wata ko filin kiyama maka ne ai laifin ta ma bai shafan ubansa na uba bai shafan ta to sai za a yi wata da ta yi laifi da wannan sai ya zama ya shafi wata in haka ne to sai shafi duk mutane don ita ma mutum ne kuma kai ma mutum ne ba shi ne sai shafe ta ba to ba a haka kowane mutum ya yi laifi ka takaita laifinsa a kansa idan ka takaita to insha Allah ta'ala za ka samu sauki in baka takaita ba kuma za ka shiga haƙƙi a wurin Allah ta'ala da ba ka kusa da kanka ba gobe kiyama wani yanzu in mai gemu ɗaya ya yi laifi to duk inda ya ga mai gemu sai ya yi ba hadu ba ga wani mai gemu aka zama shi a talabijin ya yi kaza shi kenan daga yanzu yana ta aibata masu gemu ya manta manzo Allah sallam yana da gemu sayyidina abubakar iya da shi sayyidina umar na da shi sayyidina usman na da shi sayyidina aliyu na da shi kuma saboda ya aibata wani ustazu da yake so ya manta babansa ma iya da gemu kuma kakansa ma iya da shi amma duk ya manta saboda lokacin muka in kake mutum ɗaya sai ka takaita hukuncin akai sai ka manta wannan hukuncin zai gani hatta iyayenka kai baka sani ba amin ya rabbi kuma ana daga cikin matsala duk na banza iya so a ce na kwarai ya lalace ita sunna ce ta in banza ana so a ce duk wani na kwarai ya lalace to wacce mai hijabi sun tayi laifi daya duk masu hijabin duniya sun shiga ciki an taba samu wani mai gemu yayi laifi daya eh to yanzu duk wani mai gemu ma abun zargi ne a wurin sa Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya wa akalin riba da kuma cin riba shi ma yana daga cikin muhlikat da al-mubikat cin riba musamman wannan imamu malik rahimahullah yake cewa tasaffahatu kitaballah falam ara mithla riba yake ya bude Qur'ani ya ta duniya wa shafi bayan shafi yana karantawa shi ne gode ne yake da wurin Allah girman sa ya kai girma da hukuncin ya baki tsoro ba tun a duniya kamar cin riba yanzu ita ake canja suna sai a ce interest balare da yake fa'ida Bahaushe ya ce kudin ruwa da kuma nau'o'in ta da yawa yanzu an canja mata suna an yi customizing din an kyautata ta an canja sunanta wadanne ayoyi Imam Malik yake ishara da su يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كفر يا ايه نو كتي بقره ايه نو يا شيخ اللي بيقول تبين لك يا اخي هذه يكون لك يا رب haka ne ya gaya mata ta dauko ta baya ta zo sai ta tsara da waɗannan tukunna ka zo kai sai wannan ai ma ai gune ba sai bane aya ta 278 da 279 ko wa akri ma da yake daga cikin manyan abubuwan da ke halakar da mutane akwai cin dukiyar maraya saboda wanda ya ci dukiyar maraya da yake ci wuta yake ci akwai aya ta wannan innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira suratul nisa aya ta nawa sanan sagoma jazakallahu khairan Allah ta'ala ya ce wanda suke cin dukiyar marayu ta zalunci wuta suke ci a cikinsu inda dukiyar maraya da wuta ake ci to yanzu jama'a ba fi maraya ake cin dukiyarsa ba marayun ta ce su ake yi wallahi yanzu muna cin su zai da satansu ake ana sayarwa a rika zuwa ana sigiri da su yanzu kwana akwai wata sabda da dai ta fama a kanta an ji an sato wasu yara daga notice an kai su wani ɓangaren ƙasar nan mai nisa sun kai 10 kuma sai da su aka yi yanzu ba yadda wahalar shaba mun dai samu biyu kuma ana nan ana neman su kuma tsayarwa ake a ɗauka a kai a cikin su akwai marayu ana ɗauka a kai da su yanzu mun shiga societin da marayan Allah ana tsaye da shi ina karami ina tuna akwai lokacin da mahaifiya ta Allah ya tsaya su ta zo gida a lokacin da ba ta iya zuwa saboda mun san mata da kunyan sarakane ta shigo gidanmu bayan magariba a dame ta yi tafiyar da ya kai kilomita 3 da kafa dalili shine a anguwar da kake a makwabta an da kimaraya yana da kuka ta gudu ta bar anguwar kada Allah ya fushi da anguwa dalilin kukan maraya wallahi akan wannan bata kwana anguwar ba ta zo a cikin tashin hankali ina iya ganin siffarta a yanzu a tashin hankali tana ta marayan Allah a daki marayan Allah ba ta ci abinci ba a daren ko ba ta yi bacci ba a kan darduma ta zama take sallah ta kwana saboda me saboda a makwabtanta an daki marayan Allah yana kuka ai wallahi maka ba ta musulmi mu fi sakaratu ba aiki ba Allah ba magana aiki ka yanzu maraya na suke kuka ba kawai ce kakuna su kuma a ja'ayar kasan ta fassara ko a wajen wa'azi kasan haƙƙin maraya amma wallahi su ba su yi dakuri a kai anguwar ta bari ta zo wai marayan Allah a zaki marayan Allah yana kuka kuma ta kwana anguwa ba za ta iya ba saboda an gayyato fushin Allah kwanaki suka canja a disan ƙasa a cikin disan al'umma waɗannan aka zo ake ɗaukar maraya a jidar a sai da shi a karɓi kuɗi marayan za a ɗauka a tsayar a karɓi kuɗi a zuwa kashe kuɗin kuma hankali ya farka wallahi allazi la ilaha illa huwa ko da yake da uwarsa mahaifiyar da ta haife shi a kasar nan wallahi a kullu ya dauki mahaifiyar sa ya ba da ita akan mota Prelude mahaifiyar sa bayar akan mota Prelude mahaifiyar da ta haife shi kuma abinda zai tada hankali na san har kawai da abin ya faru shekarun da dan dama ma da aka shirya za a yi tsafi ne ana buƙatar sai wanda shi da kansa ya kashe uwarsa ya ba da kanta wadda ta haife shi ya fita a gida ya tafi gona da gangan sai ki dawowa ya san ba za ta yi akwai ba sai ta bi shi kayan da yake dawowa ya ci abinci bai dawo ba sai wa iyalinsa magana ɗaya bai dawo ba biyu bai dawo ba ta ce zan bi shi iyalin ta ce a baba ki haƙuri zai dawo ta ce a zan bi shi karfe biyar ne yamma bai dawo ba sai ta ce ina abincin sai ɗauka ta bi shi uwa ashe ya ki dawowa ne dan ya san ba za ta iya haƙuri ba za ta bi shi shi kuma yake da dama ya fitar da ita kuma ta bi shi yadda ya zakan kuma ya yi haraka ta a gonar والإلحاد في المسجد حكى إلحاد إلحاد شيء لأيك توت بدء أو شركة أشكي مصلات يا رجال شيء كبار زنوب اللي أتى مصلات غير ما زين أكن زنوب اللي أو جم أتى أو جم مصلات طب ولا ين زنوب أشكي مصلات أخيرين الله تعالى أخيرين رين الله سبحانه وتعالى ممكن يشيء لكن الله ينزل وين والذي يسر خير لكم وانه يكي السخرية السخرية شين ينبع هو العرضي خير بع بصمم بع كما سوء الدين بع كما سوء الدين فاتخفتموهم سخريا تو بع كما سوء الدين تكنسى على هراء يوم تنبع saboda duk wanda yake wa masu mutunci ba'a a duniya in yaje lahira za ka shi da sai an masa ba'a yanzu Allah akwai ba'a da ya wuce a daki mutum a ce zuk innaka antal ai wannan ba'a da yake musu sai a samu dan wuta sai a zabga masa duka sai a ce ranka yadda yi hakuri ranka yadda Allah ya ce mace ka ranka yadda ai ni ba'a ko ba ai ba an musu so haka ake musu azaba zuk dan dani innaka lalle kai al aziz mabwayi ne mai daraja kuma haka ake musu azaba ana bi ko a jiki mutu a ce sannu sai a kara sai a ce to sannu sai gara ne da ba sai ce ba sannu to istihzai ko kuma ba'a as-sukhriya yana daga cikin kabairai musamman yin istihzai isgilanci da ba'a ga waɗanda suka kwatanta bin Allah ta'ala ya ta hadar ya zama kayuwar mutum ne saboda kusancinsa da Allah ko ya siffata da wata siffa da Allah yake za a siffata sai zama dalilin ka masa wannan wannan kuma ya fi kowanne hatsari a rayuwa wa buka'il walidain min al-huquq sannan kukan iyaye na daga cikin manya-manyan kabairan zunubai da ke dulmuyar da mutum a wuta mutum ya sa iyayensa su rika kuka akan ko ya muzanta musu ko kuma akan dalilin sun ce yayi mai kyau yaje ko dalilin irin laifin da yake yi rannan na tashi adalati na uku a nan akan hakin yaya na tafi wani gida in gaida wani dan uwa da bai da lafiya daga nan nace mu tafi mu gaishe shi wani amini na ne ba lafiya ina zuwa sai samu wani auren yaro an fashi a gaban matashi ne kamar shekara 20 da kai ana masa nasiha akan uwarsa da yake sawa kuka ya sa gaba ɗaya ta lalata shi kamar ta shiga damuwa kamar za ta yi asarar rayuwarta a kansa wallahi da dama akwai yaran da suke jin daɗi da suka ga wasu ta damu a kansu da ko wanda tafiya zai tafi zai je wurin sai ba ta yadda ba za wa in an je wajen ana mutuwa sai zo tare da sai shi zamu je tambu mutu sai ta fashe da kuka sai fashe da dariya saboda yana jin daɗi tana damuwa za a je tambu mutu sai ta fashe da kuka shi ko sai fashe da dariya wai yana jin daɗi to ka sa iyayenka su zubar da hawaye na baƙin ciki da libinsa yana cin abin da ke halakar da mutum ya lalace duniya da lafiya Allah ya kare mu daga wannan sun maka da gudun umar sai gudun umar ya ce a hajjin a hajjin walidika shin mahaifinka ko mahaifiya na raye? Fa kada rajulu sai mutumin ya ce inji ummi mahaifiyata tana raye. Fa kada ibn Umar radi Allah anhu ce wallahi alinta la halkan wal huwa allahi law alinta la halkan wa at'amta hasa'aba la tadkhulanna al jannata matadakta al kaba'ir. Na rantse da Allah inda za ka taufasa mata magana, mamarta ka riƙe mata magana mai taushi, ka ciyar da ita abinci na biyu, ka riƙe mata magana mai daɗi, kana ciyar da ita abinci. Ya ce wallahi za ka shiga aljanna matuƙar kane sauran manyan kabayarai. Riƙe abu biyu, taufasa magana wa iyaye da kuma me? Da ciyar da ita ko ciyar da shi. Duk yana cikin lalacin society, mutum da ke tausa iyaye maganganu a yanzu. Mu fa ba yanzu ba, mun tashi muna ƙanana, abokin wanka ba kai saka muzanta masa magana ba. Automatically abokin wanka wanka ne. Duk wanda ke abokin wanka sai ka ce masa yaye Muhammadu, yaye Ibrahim, yaye Musa, abokin wanka ma kalmar yaye kake ba shi. Haka aka tashi abokin wanka, kuma ko magana ya faɗi ba gaskiya ba kai saka lesa ka ce ƙarya yake ba. saboda abokin wanka ne kuma yaye kake kiran sa ba ko dan da yanzu ba su ganin girman iyayen su ba iyayen ma da suka haife suna tozarta su bare kuma abokin wanka yake magana wanda yanzu menene wannan society da muke ciki fa Allah akwai fitila a cikin sa ne ba dai haka aka fanye ke ba society ne da ake girmama iyaye ake mutunta iyaye ake girmama na gaba to yanzu na gaba ma ba su da mutunci na gaba ma mutun nawa ne ake ganin su da mutunci na taɓa samun wani babban dattijo mutumin Kano ya kai shekara 80 da ya kai wani lokaci nake masa magana akan matsalolin arewa da suka damu a kuma musamman na same shi da na faɗa sai ya ƙara mu abubuwan da ma ban sani ba na gurɓacewa da kuma tarihin da sai nake masa to ranka daɗe ba za ku ɗan hoto ko rika ɗan bayani ko a kafofin watsa labarai a rika jin wani abubuwan a gyara ba sai ce waye sa ni ka hoto yanzu ka yi magana yara marasa mutum shi su ce zagin ka ya ce shekara na kusan can sa'id nake neman yanzu zama in hoto abin zagi yake me sa ni na bar wajensa da koma wajen wani dattijo washe gari ya kai a kan matsalar shi ma ya ƙara mun ilimi na ce yi magana ya ce a ba zai yi ba kada yi magana yara su zo su zage shi to mun waye gari ya zuwa arewa mun kai matakin da mutane dattawa suna ga matsala ba za su yi tafi magana ba za a zage su yanzu wannan ya mana kyau haka alheri yake babu wanda ya hana ka saba da dattijo ko mahaifa ne suka je kai shirka za ka yi ai ba za ka yi ba amma sabanin fahimta da banzagi daban shi a musulunci wanda ya kira wani koma bayan Allah ma shi karka bage shi saboda wasiyar Qur'ani wani ya fito ya kira wani abu yake bauta ba Allah ba Allah ya shi karka bage shi to bare kuma wanda ya tashi dattijo ne a cikin wani gida ya gidi wa banka ba yasa wannan society namu akwai bukatun gyara matuƙa da gaske ladabin nan bayan iyaye na gaba da mu suna da hakkin mu girmama su tarbiyyar musulunci wanda babu sai ban yana da furfura a jikinsa ana iya mutunta shi don sai ka samu dattijo shekarar 80 yana da furfura ya ma yadda akwai Allah bai tsira ba shekarar 90 bai tsira ba to ta za mu yi nasara a haka babu al'ummar da ke nasara a wannan hali Allah ta'ala ya gyara mana halayenmu Allah ta'ala ya gyara mana tarbiyyarmu Allah ya ji kan magabatanmu ya yafe musu. Na samu labari akwai director na Sunna TV Dr. Ibrahim Adam Umar Kwasina ya zo shi in yana kusa ina ga sai mai hakuri mu ba da mintuna ya gaisa da yan uwaye sallama ko insha Allah an ce yana dama ko ni ban gaishe ba a dama to ai kai ka zo ka buya sai aka ce kana da wannan ta duba nan wurin Laraba suka ce wai fa ta'riful mu'arrafi inkarullah idan ka tsaya kana bayyana wanda aka sani kamar kana inkari ne ba ni zakan a wannan wurin a wannan gidansa babu sunna TV in kace baka san shi ba sai gobe musa a cire ma sunna TV ko don kana so ka kalli sunna TV bismillah wa bismillah bismillah
الدكتور تفضل
فلنستفد من علمكم ان شاء الله جزاكم الله خيرا بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر
من أين كبرك الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الله يسلي الناس ولا النبي بيه وانا انكرت تندك فارش in aka yi shi yau mu ko muna ganin sa gobe kuma kun san ko da mutum aikin sa wa'azi ne idan yana jin wa'azi daga bakunan ɗan uwansa yana masa tasiri sama da tasirin ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa Abdullahi ibn Mas'ud karanta mun alqur'ani يا رسول الله إن كان سامك بايم وفي أحد توكره سيدي أريد أن أسمعك من غير الناس إنتي دجباتهم ودبانيبا وإنه كده هنك لي إنه دبات كرباني منشي يليه بسول على ما أدو قوة إنه دبتين أبن ديجا هنك لي نقول لي بكي وانا انتو تكتب ألا يتجني بسل دهما أمار بسل سامي يا رسول تمر شكرا بيولة تتجباتا shi ne marubucin littafin sunan muslim yana da littafai masu ban kayi Allah ya sa wa littafansa albarka muna kyauta masa da so mai yiwuwa saboda kyakkyawar niyyarsa yadda kuma shi sheikh professor honorable minister ya yi karantarwa da yadda ya yi ta kuka kwanakin baya ina zamanin da zai darussa guda uku da suka gabata baya ya ji hankalin wani mutane ya ji hankalin mutane da yawa ya kuma tunatar da mutane da yawa dan na ga kace da aka tura mana na tabe cewa ga wata bada don Allah ku shi maka muna godiya mutanen Abuja nan da suka gudu suka bar mu a tsoyi ba sa dura da mu
na
ni wata daga cikin zantuka ko a tunatar da su haƙi iyaye na da matakar muhimmanci ba ina nake koma su tauraron karatu ba mai wa akwai wasu waɗanda ba sa kallon na gida ba sa kallon mutanen gida saboda haka topic ɗin da aka zaɓa ya yi ma'ana ƙwarai da gaske fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon tsorace mata da shi kuma mai gabatarwa da wannan darasi shehin malami kuma minista muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da shi babu abin da ya ba mu sha'awa gaba daya cikin duk abin da yake yi kamar ci gaba da wannan karatu ko san ba kada mai aiki bane ba yanzu wasu daga cikin ku wani ya zaɓi kashi fiye minista ma ya daina karatar balle ya bashi minista wannan wani abu ne shi yasa malamin suke cewa ka ga mutum mawadaci yana bin Allah ya dogo da daga gaske ne bin Allah na sama da ga wani talaka tutuk su ne dan koma din addini ibn Majah bin al-Sufi akan wannan abu idan ba kowa da cikin mutane da alƙin Allah ya bashi ni ma yake iya tuna Allah ba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi ya karfafe mu gaba daya ubangiji Allah ya sa ya kammala da wannan aikin da aka dora masa lafiya kanan ku Allah ya sa ya kuma ci gaba da wannan gwagwarmaya har zuwa tashin alƙiyama wannan abun ba karamin abu yake ya masa ba na lada gabanin ma daraja da mutunci a gurin mutane ku duba girman wa'azi yanzu misali duk abin da ya faɗa sai ya tasiri a zuciyarka sai ka je ka gyara tsakaninka da mahaifanka to bayan an baka ladan fa shi kuma za a girgiri lada kamar naka a bashi don ba mutane nawa ne ta hanyar social media ta hanyar talabishin suke tsoron wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addalu ala khayri ka fa'ili duk wanda ya gwada mutane hanyar daidai Allah zai bashi lada kamar wanda ya yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
to jazakumullahu khairan amma dai da zan fara
wani lokaci sai ya rubuta sunansa da zai rubuta umar sai saka da o ne ba yu ba akai akai ya canja ya kyade medaleci saboda haka ya gaba ban da kishi ba zai bari ba inda mahaifinsa yana rubuta umar ne da o shi a bashi ya rubuta haka yadda mahaifi yake yi yan uwa suka yi suka yi ce shi dai yadda ya gaba ban san ne yake yi tunda ba sabon Allah bane shi a bari haka kawai zai aikata Allah ya ji kan magabatan mu gaba daya.